This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashoshin radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da Niya FM. Akwai yaushe kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, yanzu ma Salo Garba ne tare da Sahabo da sauran abokan aiki, muka sake dawowa. Muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na Maryam Dauda, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta ce akwai bukata cikin gaggawa a ceto dubban bakin haure da suka makale cikin ruwa a kudu maso gabashin Asiya. Mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Ann Richard ta ga manema labarai a birnin Bangkok Juma'an nan cewa tilas ne fa mu ceci rayuka. Madam Richard tana kasar Thailand ne domin ta halarci taro na kasashe da suke kudu maso gabashin Asiya na wuni daya da za a yi yau Juma'a a zaman wani bangare na mataki na tunkarar matsalar bakin haure da suka makale a kogunan da ake kira Andaman da kuma Bengal. Daraktan kungiyar kula da bakin haure na kasa da kasa William Lacy ya ce matakin gaggawa da ake bukata shine na ceto mutanen da aka yi kiyasin su ya kai 3,900 zuwa kan doron kasa.
A Syria, gamayyar mayaka daga kungiyoyin yan tawayen kasar karkashin reshen kungiyar Al-Qaeda sun kwace birni na karshe dake hannun sojojin gwamnatin kasar a lardin Idlib dake arewa maso yammacin kasar Dab da kan iyakarta da Turkiya. Kungiyar da ke ikirarin rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Syria sun janye daga birnin da ake kira Ariha jiya Alhamis bayan da aka gwabza kazamin yaƙi da mayakan Al-Fatih. To sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu. Al-Fatih dai gamayyar kungiyoyi ne karkashin kungiyar Al-Qaeda da ake kira Al-Nusra. Shugaban kungiyar Abu Muhammad Al-Gulani ya fadawa tashar talabijin ta Aljira cikin makon nan cewa burinta shine kawar da shugaba Bashar al-Assad, amma ba ta kai hari kan kasashen yammacin duniya ba. Ya ce ba da jimawa ba gwamnatin shugaba al-Assad za ta fadi.
A Iraki, jami'an tsaron kasar sun ce ba ma ba mai sun tashi a wasu manyan otel biyu a Bagadaza, akalla mutane 10 kuma sun halaka. Fashewa ta farko ta auku ne a wurin adana motoci na otel din da ake kira Babylon a daren jiya Alhamis, ta halaka mutane 6 ta jikkata wasu 14. Jim kadan bayan haka ne wani bom da aka boye cikin mota ya tashi a harabar tsohon otel da ake kira Sheraton, ya kashe mutane 4 ya jikkata wasu 13. Babu dai wanda ya dauki alhakin kai waɗannan hare-hare, amma Iraki tana ganin hare-hare kusan duk wayewar gari da kungiyar ISIS take daukar alhakin kai wa, kungiyar da ta kama yankin ƙasa mai yawa a bara.
To kada dai a shafa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyarar bazata zuwa wata majami'a da ke birnin Miami a jihar Florida jiya Alhamis, a daidai lokacin da Amurka take shirin maido da hulɗar diplomasiya da ƙasar Cuba. Majami'ar dai da ake kira The Shrine of Our Lady of Charity tana da farin jini ga 'yan ƙasar Cuba da ke zaman gudun hijira a yankin. Fadar White House ta ce shugaban ya kai ziyarar bazatan ne domin ya karrama sadaukar da kai da Amurkawa 'yan asalin ƙasar Cuba suka yi wajen neman 'yanci da kuma irin gudunmawar da suke baiwa ƙasar Amurka. Galibin 'yan ƙasar Cuba da ke Miami masu fada aji suna adawa da burin shugaba Obama na ɗage da ɗaɗɗan takunkumin karya tattalin arziki da Amurka ta azawa gwamnatin Castro. Amma sanatoci 4 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka kai ziyara Havana cikin makon nan sun ce ana samun ƙarin wakilai a majalisar waɗanda suke goyon bayan ɗage takunkumin da dokar hana Amurkawa kai ziyara ƙasar kuma a bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Obama ya shiga tarihi lokacin da ya ba da sanarwar sanarwar cikin watan Disamban bara cewa gwamnatinsa tana son ta sake kulla hulɗar diplomasiya da Cuba a karo na farko tun a shekarar 1961.
A Burundi, majami'u na ɗariƙar Katolika sun ce sun janye goyon bayan da suka bayar dangane da gudanar da zaben ƙasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa. Bishop na ɗariƙar Katolikar ƙasar sun fidda sanarwa jiya Alhamis, inda suka buƙaci dukkan malaman addini na ɗariƙar waɗanda suke riƙe da muƙamai a hukumomin zaben ƙasar su yi murabus. Ranar Laraba, gwamnatin ƙasar ta nemi 'yan ƙasar su ba da gudunmawar kuɗi da ake buƙata domin gudanar da zaben, saboda masu ba da tallafi daga ƙasashen waje sun yi barazanar riƙe kuɗaɗe da suka yi alƙawarin za su bayar, muddin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ci gaba da shirin sa na neman wa'adi na uku wadda ya janyo tankiya. A halin da ake ci kuma, ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Turai ta dakatar da tura tawagar masu sa ido zuwa zaben na Burundi. A cikin sanarwa da ƙungiyar ta bayar ta ce, an dishe shirye-shiryen zaben ta wajen dabaibai kafofin yada labarai masu zaman kansu, amfani da ƙarfin tsiya kan masu zanga-zanga, da kuma ƙirƙiro da yanayi na matsin lamba kan jam'iyyun ƴan hamayya da ƙungiyoyin farar hula, da kuma rashin ƙwarin gwiwa kan hukumomin zaben ƙasar.
To, labarin duniya kenan, kuka saurara. Jihar Borno ta takaita dokar hana fita domin mutane su yi bikin sauya mulki da kuma godewa Ubangiji Allah da ya kawo mu wani yanayin. Ga Haruna Dauda da rahoto.
Kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno, Dr. Muhammad Blama, ya bayyana ɗage takaita zirga-zirga daga misalin karfe 6 zuwa karfe 10 na dare, saɓanin yadda aka saba a baya daga karfe 6 zuwa karfe 7 mararce. Kwamishinan ya bada wannan sadarwar ne lokacin da yake bayyana wa manema labarai irin shirye-shiryen da suke shirin gudanarwa da bukukuwan zagayowar demokuraɗiyya a ƙasar. Kwamishinan ya ce gwamnati na kuma shirin gudanar da liyafa na musamman ga 'yan siyasa don bukukuwan tunawa da wannan rana, kuma buga ƙwallon ƙafa tsakanin club ɗin wato El Kalami Warriors da ke garin Maiduguri da kuma club ɗin ƙwallon ƙafa da ke Bauchi wanda za a gudanar a garin Maiduguri. An dai ɗage takaita zirga-zirgar ne na kwanaki uku saboda ya baiwa jama'a damar gudanar da wannan bukukuwa.
Mun ga ya cancanta wannan karon, ya kamata mu yi wa'insu 'yan bukukuwa kaɗan mu nuna godiyarmu ga Allah. Wannan rikicin Boko Haram ɗin nan, mutanenmu da yawa sun mutu, an kashe mutanenmu, an kokona garuruwa, an kokona hanya neman abincin mutane, yara gashi yau mutane sun kai kusan miliyan ɗaya suna gudan hijira a cikin Maiduguri da kuma wayansu sassa-sassan ƙasar nan ma. Mun tabbatar da muna da imani akan cewa gwamnatin General Buhari za ta yi mana wannan. Saboda haka mun ga ya cancanta, mu nuna farin cikinmu akan cewa General Buhari zai hawo ƙaragan mulki. Saboda haka mun ga ya cancanta mu yi wayansu abubuwa. Da yamma kuma in Allah ya yarda akwai liyafa da za a yi a Government House, da akwai baki da aka gayyace su za su zo abin nan liyafa da su. Yanzu an dan ƙara lokaci zuwa karfe 10 na dare. Yanzu kuma yadda muka sani da safe ake farawa karfe 6 har zuwa karfe 7 ba, to yanzu daga karfe 6 zai kai har karfe 10 na dare, kullum daga Alhamis 28 ga watan Mayu har zuwa Asabar 30 ga wata, duk akwai zirga-zirga har karfe 10 na dare.
Na ji ta ba kowakowan jama'a, musamman ma mazauna birnin Maiduguri, game da yadda suka ji wannan sanarwa, ga dai abin da suke cewa.
To, alhamdulillahi, ƙarin za mu ce ta yi kyau, amma kuma sai gwamnati ta lura a kan cewa idan ana wa'ina abin yaran za su iya su ɗau advantage suna shiga cikin gari. So, a aje security a bayan gari.
Gwamnati
ta sa ido sosai, a zuba jami'an tsaro.
To, alhamdulillahi, mun gode ga Ubangiji Malaci da har ya kawo muna gani a wannan lokutan. Amma mu abin da muke bukata ba wai kalin wannan lokutan ba ne, kar su ya dafa bongo ya sage gadin gare ya samu gurin shiga, ba wai kwana uku kawai muke bukata ba, tunda mu duka 'yan kasa ne, kuma wannan zaman kunci da muka yi na dadin karabar maci. Allah ya kare
mu. Dama muna neman a ƙara mana wannan lokacin da jimawa kuma ana zafi yanzu, sai ka shiga gari ka ji tosayin yara da manya, ka je asibiti ka duba ka gani wani angoma ba ya fitowa a kwanta a kofa, sai dare yayi mutum ba lafiya za kai shi asibiti ka tosaya masa, wani a hanya ma zai mutu. So ai mana ba dina bane.
Wasu al'ummar birnin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ƙarin lokaci da Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daddy.
To jama'a kada dai amanta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Golebe bace gwani baban gala.
Golebe bace gwani baban gala.
Golebe bace gwani baban gala.
Golebe bace gwani baban gala. Dema
azaba ma dala dema
ma. Nje ba do dala na azaba.
Saliga ba na shama ke
karana kake ba ma da.
Baya kai kul
abin ka ya lalo ba Muhammadu abin ka ya lalo ba Allah
Allah
haluna da kido ruwa mai magana ne
da ba koya ja sare ki
da ne ya bashariya kwana
to a gaida mazanjiya shin wani irin kalubale ne matasa suka fuskanta yayin gwamnatin da ke shudewa menene kuma suke son sabar gwamnati ta yi cikin gaggawa domin biya musu bukata ga Umar Faruk Musa
gwamnatin Jonathan ta yi irin habbasan da ake fatar a ga ta yi ko kuwa a kodin su gyare-gyare da suka fi ayyukan da ta yi
assalamu alaikum jama'a ni dai ana ganin ba abin da zan ce illa alhamdulillah duniya ga baki ɗaya da Najeriya ba wanda ya zama jiran wannan rana kaman dukan mu kowa ya kosa kowa akan sarrai Jonathan din nan ya tafi fine watakila yayi aiki dan an to dan da yake mu yan Kaduna idan za mu wuce muna ganin titin railway da yayi da kuma manyan tituna da muka ga yayi amma shikenan amma a cewan wai ya taimaki matasa ni ba ga abin da yema matasa ba ko daya ko wannan shopping project din da naga kudi kawai ake bayarwa ban ga makarantun da aka gyara ba na gwamnati
amma ya ce ya gina university 37 a cikin Najeriya ba ki ganin wannan wani hubasa ne na tabbatar da ya ba da ilimi ingantacce a cikin kasa
ni dai har zuciya na ma ya buga ya ce ya gina jami'o'i guda 37 a kasar da ni ban gansu ba
to Aliyu ina ganin kamar matsalar ci hanci kabar rashawa kamar ita ce babba da yan Najeriya ko ba matasa ba suka sa ido su ga yaya Jar Muhammadu Buhari zai yi da wannan matsalar
ya Buhari zai tunkari tsaloli al misali na matasan nan da suka hada da batun ci hanci nan da kake na da yake na da yake kuma su matasan me suke sa ran shi Buhari yayi da zai dace da wannan zamanin da yazo ya sake samun kansa a ciki a karo na biyu a matsayin shugaban kasa
Ibrahim Walla zamanin da Buhari ya karbi mulki a shekara ta 1984 yana soja matsalolin da ake fuskanta yanzu kusan su ne a yanzu dai sun fi yawa ne amma matsalar cin hanci kamar rashin lalaci na mutane rashin bin ka'ida rashin yin abubuwa daidai rashin dai da'a akwai ta kuma ko yanzu kusan suna nan me kuke so matasan Najeriya ku ga Muhammadu Buhari yayi domin magance matsalar cin hanci kamar rashin idan akwai ta me kuke gani ya kamata yayi domin ya inganta rayuwar matasa musamman yan kasa na fannoni daban-daban
alhamdulillahi a matsayina na matashi wadda ke sanin halin da ake ciki ba ma sanin halin da ake ciki kadai ba daya daga cikin matsaloli da na san cewa ke ci mana tuwo a kwariya shine rashin kyautatawa wa matasa me nake nufi anan matasa mun tashi an buƙaci iyayen mu sun ce ku tafi makaranta mun je makaranta mun gama makaranta iyayen mu sun yi biki sun yi addu'a sun sa mana albarka shikenan babu maganan aiki na tsakani da Allah nan mun tarar cewa in shimfuda muka samu na karatu ne na dan mu bada gudumawa gina kasa sai gashi nan kana gama karatu shikenan nan ne ma zaka fara kirga matsalolinka kai to anan mun dauka cewa a kullun in aka waye gari an samu sabon shugaban kasa muna saran cewa a daga abin da yake na ma'aikatu daga abin da yake na haƙi na jama'a wanda za a ce in ma ruwan sha ne za a ce an samarwa al'umma ko kuma makarantu ko asibiti duk wayannan kullun in muka waye gari sai dai kaga cewa tsohon ma'aikatan nan ita za a zo a dauki miliyoyi a saki ake turawa ciki maganan makarantu da kai na ci a jami'o da kace an gina an dai renovation menene ake cewa an dai ƙara gyara wasu tsofaffin makarantu kwatsiya wa koskolima abinda Buhari a wancan lokaci kamata ma ita ce ya kamata yanzu anan yaki da rashin tarbiya rashin tarbiya tana nan a ko ina su ma'aikatan gwamnati babu mu ma kanmu wai da bamu da aiki mu ma bamu da tarbiya drebobi ne ɗan kasuwa ne duk inda kace babu wannan babu abinda muke fata a matsayin mu na matasa illa a saman mana da abin yi ba ta yaudara ba ta siyasa ba
inda ana hani da kuɗin man fetur domin inganta ilimi da yin waɗansu abubuwa da zai ba da damar a ba mutane aikin yi dama Muhammadu Buhari ya ce samar da aiki ga matasa na kan gaba a cikin abubuwan da zai kokari ya gabatar a cikin Najeriya kana ganin wannan lallurorin ba su yi wa Muhammadu Buhari yawa ba
idan ana magana ta tsakani da Allah cewa ana so a tabbatar da an ci nasara kan maganan canji da ake babu sani ba sabo me nake nufi anan daga lokacin da shi Buhari ya fara yunkurin kawo ministoci gwamnoni suka yi hubbasa suka taho yace da su dakata ba haka tsarin aiki yace ba kaga daga nan ɗan Najeriya an masa tafi an yi maraba da wannan ba don komai bane saboda mun fahimci illar da ɗan siyasa ke katsa London wa harkar shugaban kasa kuma inda kake ganin shugaban kasa na bada hadin kai wa gwamnoni to ka san da shi da su dama da shi da su suke haduwa su yi badakalar to an fara ganewa ashe da an dauka tamkar hakan kamar ma wani tsari ne na doka ya bada wannan damar to kaga an fara samun kofa wanda in aka tafi haka din zai taimaka sosai kai koda a zo ana magana ita ERCC kanta da ire-iren su kamata ai a mai da hankali a samu mutanen da an san cewa tabbas ba su da illa wanda aqidar su aqida ce wanda da ka gani kai kanka na kasa ba wai sai an ce maka kaza ba abin da yasa kaga mun fito mun zabi Buhari ba don komai ba kamar yadda mai gidanmu ya fadi cewa lalle shi wannan yana da experience ɗinsa fa kaka manta maganar PTF refineries ɗin nan Buhari ya gina wasu refineries
yayi
minister mai
yayi gwamna
yayi shugaban kasa to wace ƙarya ce kuma za a zo a gwada masa
to wai ni kullun idan ana magana sai ku dinga maganar mai ne kadai a kasan nan ai muna da su gold da su diamonds da mai a kasa ko ba gaskiya ba ga albarkacin kasa muna da kuma gyada da su auduga da sauransu yanzu duk textiles industries mu a kashe bayan haka dan nawa federal board of internal revenue ke bayarwa a shekara na harajin da ƴan kasa ke biya nawa ne ai shi ma kanshi ya isa ya wani abu GB Ethiopia ai jirgin sama kadai suke da shi kuma suke komi a kasan su ko kwanan nan idan ka je airport din su zaka ga jiragen su birdik airport din su sun gyara sun sa mai kwalta da sauransu so ni kullu idan ana maganar mai din nan ni na magaji da maganar mai mi maganar other things da muke da shi da Allah ya bamu da kudin ke wajen dole ne sai mai kullun ai ta maganar mai budget mai komi mai to sauran kudin su customs su ake baya custom duty da sauransu
kudin man ma da za a yi aiki da shi yadda ya kamata din zai biya bukatu da yawa
to
amma na da dake
to madalla a jumar nan ake biki mai tarihi na mika mulki a Najeriya masu sauraron VOA Hausa ku kasance tare da www.dandalinvoa.com tun daga karfe 10 na safen yau a agogon Najeriya domin jin rahotannin da bayanai kai tsaye daga Abuja daga bakin abokan aiki da wakilanmu na yadda abubuwa suke gudana ku kamo mu a wayoyinku na hannu ko kwamfutar ɗinku na hannu a www.dandalinvoa.com to yanzu lokaci ne da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi har yanzu dai muna tare da Hajiya Aisha Jibrin Doku tsohuwar minista ilimi ta jihar Gombe ga dai tambayar da na fara yi mata to Hajiya wane shiri ko wane irin shirye-shirye kike da su akan mata a wannan yankin
ina da shiri na mata saboda aikin sa abin tike da hasashe ma an ce talauci ma fuskar mace ne da shi to ashe talauci yana tattare a jikin mu mata kuma mace ita ke da gida saboda haka idan ba a yaye mace talauci ba yana nuna kenan wato za mu tabbata cikin talauci to dole ne mu koya wa mata sano'in da za su yi koda daga cikin gida ne su ya zamanto cewa za su yi sana'a su samu tarosisin kobo domin su share wa kansu takeici kuma ita uwa duk abin da ta samu kin san danta take tunani ko yarta
haka ne.
Idan kika yayewa uwannan mace talauci to kin yaye mu ƴaƴanta kenan. Kin gani? To shi yasa dole ne matan mu mu zauna mu san yadda zamu yi da su. Kuma gashi yanzu kin ga da abinda muka samu din nan masifan nan ta Boko Haram kin ga an karkashe mazaje. Ewa, mata suna nan ba su da misali, ba su da wanda zai kula da su. In kin je kam na ƴan gudun hijira na sai kin yi kuka. To kin ga dole ne waɗannan matan mu sama musu abinda za su yi. Ko da a Italiya ne za a gurza a dama fulawa a gurza a kawo mata mudun fulawa ɗaya ta gurza ta samu naira 100 kuɗin ladan gurzawa ta dan sai abin da za ta ci ta dafa da ita ƴaƴanta a inki za ta koya a mai za ta koyi a sabulu za ta dole mu ne wannan ya zame mana dole mu sama musu abin da za su yi domin me domin su share mu kan hawaye sannan mu ilmantar da ƴaƴan nan da aka bar mu.
Bisa ga bayaninki naji kin ce kin fuskanci kalubale daban-daban a wannan yanki musamman ma dai ta harkar siyasa. To ta yaya kika jajirce har kika kawo inda kike yanzu?
Alhamdulillah. Na farko dai mutum ya rike gaskiya. Babu yaudara a cikin al'amari domin in ka ce mutanen nan wai za ka yaudare su to akwai waɗanda suka fi ka ilimi, waɗanda suka fi ka shekaru, waɗanda suka fi ka wayo. Sannan ƴaƴan kuma su kake tsammanin su baka mutuncin da ya dace su da zaka tafi da su dole ka fitar da gaskiyarka domin me domin su ma kada su kauce daga wannan hanya. To akan waɗannan abu biyu ni akai na dogara. Sannan kuma in akwai wata illa da suke ganin su suke ganin za su iya tambaya na akai ni kuma in fahimtar da su kuma in nuna musu cewa dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mai mu ciyar da yankin mu gaba. Idan muka dinga zaben waɗanda ba su dace ba to ba za mu ci gaba ba don me domin yanzu demokradiya ake ciki kuma ta demokradiya ne za a kawo ci gaba. To in ba mu fi da mutane na ƙwarai ba domin su ba mu wakilci na gari ba to ba za mu ci gaba ba. To ni ta haka na bi ina fahimtar da mutane na sannan kuma suka fahimce ni kuma tarihin ayyukan duk inda na yi aiki sun san cewa na ba da gudunmawa ta daidai gwargwadon hali yadda Allah ya kuwa ce min na ba da gudunmawa sun san ina da kishin ƙasarmu ina da kishin gundumarmu ba abin da nake nema illa in ga an ci gaba a wannan wuri. To bisa wannan kuma da ganin gaskiya ɗin shi ya sa mutane na suka daye suka jajirce suka fito suka zaɓi.
Hajiya, na ji daɗi ɗazukin ambaci cewa wasu na ganin cewa mace ba za ta iya yin wasu abubuwa ba amma sai gashi ke kin ba da mamaki. Wane irin kira za ki yi wa mata a kan su tsaya tsayin daka a kan abin da suke so musamman ma masu sha'awar siyasa?
To alhamdulillah na zamanto a gare su kamar zakaran gwajin dafi. Ya kamata su sani cewa komi kai hoɓɓasa kuma kana da gaskiya a kai. Allah zai taimake ka kuma komin yaya akwai wahalhalu sosai amma in ka jajirce din kuma ka dogara ga Allah, Allah din zai taimake ka kuma mutane za su gane da sannu gaskiya za ta fito kuma za a ci ta. Ina kira a gare mu kanmu mata mu zo mu haɗa kai mu ba mu juna goyon baya sannan mu tafi tare domin me domin mu gudu tare mu tsira tare kada a karaya. Ina so ni dina in kasance abin sha'awa musamman ga mata masu tasowa a kan su zo a shiga din a dama da su a yi gwagwarmayan da su to da haka za mu gyara. Amma in kowa ya naɗa hannunsa ya zauna ya ce a'a ana jin tsoro ko kuma a'a bai kamata ba a'a ko kuma ba ni da kuɗi ko kuma wani a'a ba zai yiwu ba dole ne sai an fito kuma sai an jajirce sai kuma an yi haƙuri.
Masu saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Aishatu Jibrin Dukku da Ms. Julie Gration da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam yanzu kuma sai shirin jaridun Hausa.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar Rariya ta buga a shafinta na farko, inda labarin ke cewa rashin kuɗi a Baitulmali, Najeriya ta shiga ƙaƙanikayi. yayin da shafi na hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa shugaban PDP Adamu Ma'azu yayi murabus. A dai shafi na hudun jaridar Tarariya ta kuma buga labari mai taken da faduwar miji na zabe sai na warke inji patients Jonathan. Yayin da a shafi na 16 na jaridar ta buga labarin da ke cewa yaushe Aisha Tsamiya za ta yi aure. A shafi na 21 jaridar Tarariya ta buga labari mai taken an gano hotel inda ake sayar da naman mutane. Kamar kowane mako jaridar Tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken darasi ga 'yan Najeriya. Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta a shafinta na farko mai taken tattaki don Buhari ya zama tattaka. A shafi na 3 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa duk wanda ya muzanta manzon Allah kafiri ne, inji Sheikh Dashir Bauchi. Yayin da a shafi na 6 jaridar ta buga labari mai taken na ci moriyar faduwar mijina, inji Patience Jonathan. A shafi na 26 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa ni da Buhari tausaya mana za a yi ba murna ba, inji Nasiru Erfa'i. Jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafinta na baya mai taken ceto tafkin Chadi. Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarinta mai taken tattaunawar musamman PDP da jami'an tsaro suka murde zabe a Gombe, inji Inuwa Yahaya. Yayin da a shafi na 4 jaridar ta buga labari mai taken zunuban Jonathan 200 ga 'yan Najeriya. A shafi na 14 na jaridar ta buga labari mai taken mallakar rijiyoyin mai waɗanne attajirai ne ke cin karansu ba babbaka. A kuma shafi na 15 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken maulidin Inyas musulmin duniya miliyan 4 suka halarci Bauchi. A wannan makon jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta kamar kullun a shafi na 3 mai taken bandaci da zuci. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
To kafin mu rube ga takaitattun labaru.
Kuma da Amurka ta ce akwai bukata cikin gaggawa a ceto dubban bakin haure da suka makale cikin ruwa kudu maso gabashin Asiya. Muqaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Ann Richard ta ga manema labarai a Bangkok Juma'an nan cewa tilas fa mu ceci rayuka. A Siriya, gamayyar mayaka daga kungiyoyin 'yan tawayen kasar daban-daban karkashin jagorancin rashin kungiyar Al-Qaida a kasar sun kwaci birni na karshe da ke hannun sojojin gwamnati a kasar a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin kasar dab da kan iyakarta da Turkiya. Kungiyar da ke kirarin rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya mai cibiya Ingila ta ce sojojin Siriya sun janye daga birnin da ake kira Ariha jiya Alhamis bayan da aka gwabza ƙazamin yaƙi da mayakan Alfata, sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu. A Iraki, jami'an tsaron ƙasar sun ce bamabamai sun tashi a wasu manyan otel biyu a Bagadaza, aƙalla mutane 10 sun halaka. Fashewa ta farko ta auku ne a wurin adana motoci na otel ɗin da ake kira Babylon a daren jiya Alhamis, ta halaka mutane 6 ta jikkata wasu 14.
To a gaishe ga jama'a nan kuma ka ƙarshen shirinmu namu na wannan hantsin. Sai da lasara idan Ubangiji da ya kai mu kuma ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman sahabo Imam Aliyu da Sidi wanda ya shirya mana sauti, da Jim Haman injiniya namu, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.